Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na hantsi. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashim Gubel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan hantsi na yau Talata 30 ga watan Agusta. A cikin shirin za a ji yadda har yanzu a Najeriya wasu ke shan tsangwama saboda wai su baki ne.
Yanzu wanda kakane ya ki haka kafa wuri ba a ce mai ba. To amma sauran wurare muna da kalubale, mutane ko mutum ya shekara 100 ga wuri to sai a dauke shi kaman bako.
Kamar yadda muka yi alƙawari za a ji hirar dan takarar mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Labour Senator Dadi Babu Ahmad da sashen Hausa. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ukraine ta faɗi jiya Litinin cewa ta kaddamar da wasu harharren mayar da martani domin kokarin sake kwato yankunan kudancin kasar da Rasha ta kwace a farkon makonnin watanni 6 da ta shafe tana mamayewa. A yau mun fara kai munanan harhara ta bangarori daban-daban ciki har da yankin Kherson. Kafar labaran kasar Ukraine Softline ta nakalto mai magana da yawun rundunar sojan kasar Natalia Himanuk na cewa Rasha ta kasa kwace kibban birnin da ke arewacin Ukraine a farkon harin da ta kai. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi jiya Litinin cewa 'yan ƙasar Afghanistan miliyan 6 ne ke gab da fadawa cikin yunwa, sannan kuma an samu ƙarancin kuɗaɗen ayyukan jin kai. Rikicin Afghanistan matsala ce ta bil'adama, matsalar tattalin arziki ce, matsalar yanayi ce, matsalar yunwa ce, kuma matsalar kuɗi ce, in ji jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Griffiths ya ce mutane miliyan 24 na buƙatar wani nau'in agajin jin kai, kuma kusan miliyan 19 daga cikinsu na fuskantar matsananciyar yunwa. Kimanin yara miliyan 3 ne ke fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki. Sun haɗa da yara sama da miliyan 1 da aka kiyasta suna fama da mafi munin nau'in rashin cin abinci mai gina jiki mai barazana ga rayuwa, in ji shi. Idan ba tare da kulawa ta musamman ba, za su iya mutuwa. Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da roƙo mafi girma da aka taɓa yi a bara, inda ta nemi dala biliyan 4.4 don taimakawa Afghanistan, amma tana fuskantar gibin dala biliyan 3.1 yayin da lokacin hunturu ke karatowa. Mutane 18 ne suka mutu a jiya Litinin bayan da 'yan sanda a Madagascar suka buɗe wuta kan abin da suka kira 'yan daba sun fusata bayan an yi garkuwa da wani yaro zabiya, kamar yadda wani babban likita ya shaida a kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Mutane da dama sun jikkata, wasu daga cikinsu sun samu munanan raunuka. A halin yanzu mutane 18 ne suka mutu baki daya, 9 a nan take, 9 kuma suna kwance a asibiti, a cewar Tango Oscar Toki, babban likita a wani asibiti a kudu maso gabashin Madagascar.
A gaida Sarfilu, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda har yanzu wasu al'ummomi ke fama da tsangwama saboda wai su ba 'yan ƙasa ba ne. Wannan ɗan ƙasanci da wasu ke nuna ma abokan zamansu na haifar da matsaloli iri-iri. Tuni dai hukumomi suka shiga bayyana ma'anar ɗan ƙasa da baƙo. Ga dai Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Daga cikin ƙabilu fiye da 300 da ke Najeriya, akwai waɗanda wasu ke ganin tushen su ba daga ƙasar yake ba, duk da yake 'yan ƙabilar sun kwashe shekaru aru-aru a Najeriya. Ƙabilar Zabarma ƙabila ce wadda ake yi wa kallon cewa mutanenta daga Jamhuriyar Nijar suke, amma suna zaune a wasu jihohin Najeriya, har wasu 'yan Najeriya na yi musu kallon baƙin haure. suna fuskantar kyama da tursasawa. Amma sarkin zabar mawan Kebbi a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, Ismail Abdulmumin Kamba, ya ce abin haushi ne a kalle su a zaman baki da mai aida kakanninsu aka kafa daular Kebbi.
Don duk wanda kakane ya yaƙi aka kafa wuri ba a ce mai baku. To amma sauran wurare muna da kalubale, mutane ko mutum ya shekara 100 ga wuri to sai a dauke shi kaman baku. Wannan stigma akwai shi. Mun sha wahala a baya. Mutane ba su da wadin abin da za su ainihin bayanar da kansu. Don suka je Lagos, kafin mutum ya zo gida sai ma'aikata immigration ne wane ne duka sai su tarere su su ce ina za su ai ɗan Niger ne. Kaga ai babu wanda taɓa taron Buhari ce ya ce mai ɗan Niger ne. To duka tarihin guda ne. Tohowa an kai daga wasu wurare an ka taho kowa zauna kuma ci gaba da lalura ta.
Har wa yau wasu zabarmawan na ganin akwai rashin adalci a kira su baki a Najeriya.
Sunana Alhaji Muhammadu Dantila Ajega, chairman na BOT na kungiyar zabarmawa kuma wazir da sarkin zabarmawan Kebbi. Zabarmawa ba baki bane da aka yanka kasa wannan ta Najeriya, an yanka wani sashe yana daga cikin Najeriya amma kuma akwai zabarmawa ciki. Akwai wani gari da aka ce Kamba, Kamba din ne zabarbanci na misali Kamba karkace. Hota ke idan suka zo za suna hoto jijiyar su dan karkace su dan huta.
A nata haujin hukumar kula da shige da ficen baki ta Najeriya wanda ke da alhakin shiga da fitar baki a kasar ta ce duk korafe-korafen da ake yi a yi ita ta san yan kasa ta kuma san bakin hauri da suka kama wuri suka zauna a Najeriya.
Sunana Alhaji Musa Muhammad Kangiwa, Nigeria Immigration Service Deputy Controller. Kamar irin yan birnin Kebbi yadda kashi 50 yan Najeriya don zabarmawa ne. Kaga tun kamin yancin kai suke Najeriya amma wanda duk bazabar min dudu ya to ko shekara 60 ne yanzu ga yanzu ga kaga ba dan Najeriya bane tunda bai zo nan kahin ko kuma ranan bikin yancin kan Najeriya ba saboda duk abinda ya ayyafa ko ya aiwa da sauran su ba yan Najeriya bane gaya mu kowa.
Masu lura da lamarin yau da kullun na ganin cewa ba wani abin ja-inja tsakanin baki da kuma yan kasa. Muddin dai kowa zai bi dokar ƙasa da kuma bayar da gudunmuwa ga ci gaban ƙasar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To gaida Muhammad, yanzu kuma ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya.
Kwamitin zartawa na asusun bada lamani na duniya ya amince da kusan dala biliyan 1.2 ga Pakistan jiya Litinin. Wanda zai samar da agajin da ake bukata a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsalar tattalin arziki da ke kara taɓarɓarewa sakamakon ambaliyar ruwa. A cikin wata sanarwa da mataimakin shugaban hukumar ta IMF, Antonia Tsaya ta fitar, ta ce tattalin arzikin Pakistan ya fuskanci mummunan yanayi saboda yaƙi a Ukraine da kuma ƙalubalen cikin gida. Da take sukar manufofin gwamnati wanda ya haifar da rashin daidaiton tattalin arziki, Sai ta jaddada cewa Pakistan dole ne ta aiwatar da manufofin gyare-gyare don dawo da kwanciyar hankali na tattalin arziki da kuma ci gaba mai dorewa. Daga ƙarshe, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta faɗi jiya Litinin cewa ta gano wasu bayanai da za su iya kasancewa da bayanai game da ganawar shugaba Donald Trump da lauyoyinsa da ya kamata a cire daga binciken da gwamnatin ƙasar ke yi na wasu muhimman takardu da ta kwace makonni uku da suka gabata daga wani gidan Trump a Florida. Masu gabatar da ƙara a wata kotu da ke Florida sun ce za su ba da ƙarin bayani a cikin kwanaki masu zuwa game da abin da suka gano a cikin kwalaye 20 na kayan da jami'an FBI suka ɗauka daga mara lago gidan Trump a lokacin binciken da kotu ta amince da shi.
A gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya. Kamar yadda muka yi muku alƙawari a shirinmu na asuba, a ci gaba da rahotanni da hirarrakin da muke kawo muku loto-loto game da siyasar Najeriya. Yau za a ji kashi na ɗaya na hirar da shugaban sashen Hausar muryar Amurka Ali Musafin Sakkwato ya yi da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Labour Sanata Dattibabu Ahmad. Bari dai in za ku ɗa gefe Ali Musafin Sakkwato ya ci gaba.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa duku a wannan fira ta musamman da zamu yau da dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour wato Senator Alhaji Yusuf Dattibabu Ahmad wanda bazazzage ne shekarunsa na haihuwa yanzu 53 a zari aka haife shi. Kuma duk da cewa shi ne ya kafa jami'a ta Base a Abuja, amma kafin ya zo ya wannan ya siyasa. Ya siyasa a jam'iyyu kusan guda hudu, za a ce an hada da Labour, ya yi CPC, ya yi NPP, ya yi PDP, ya gashi a Labour. Amma kafin duk ya yi wannan ya yi dan majalisar dokoki ta wakilai ta Najeriya, inda ya yi fice saboda jajircewar da ya yi na hana Obasanjo tazarce. Wannan ya kara taimakawa wajen fito da shi a wannan lokacin da yake wannan siyasa din. Bayan ya gama wannan ya zo ya yi takarar zama ɗan majalisar dattawa, kuma ya yi nasara yana wakiltar Kaduna, sannan kuma ya yi takara ta zama ta takarar shugaban ƙasa ma musamman a jam'iyyar PDP Naji. Saboda haka ya je zauna CPC sun yi aiki tare da Buhari, ya zauna ita jam'iyyar ta PDP, kuma sannan ya zo yana Labour da ANPP ya fara. To wani abu da ya kamata a sani game da shi shi ne cewa yanzu jam'iyyarsu ita ce ake ganin take da 'yan takara mafi karancin shekaru a cikin sauran 'yan takarkarun da ake da su guda hudu manya dai, wato APC, PDP da ita Labour, sannan da NNPP ta kwankwaso. So Senator Yusuf, na maka barka da zuwa ga wannan lokaci, kuma na manta an ga muku cewa yana ɗaya daga cikin 'ya'ya 33 na marigayi sanannen malamin nan na Zaria, wato Baba Ahmed. Yana da 'yan uwa da nan gidi yawa. To bari mu fara da wata jita-jita da na ji an ce wai ɗan takarar ka na shugaban ƙasa Peter Obi yana tunanin ya janye daga takara, gaskiya ne?
Wannan ba gaskiya ba.
Ina wannan abu ya samu asali ne?
Ƙarya ya samu asali saboda mun wayi gari yau.
Ka ji magana ai ko?
A ban ji ba, wurin ka na fara ji. Kuma dai dama akan ce mana cikin alamun ƙarshen duniya, gaskiya kan kasance ƙarya ta kasance gaskiya. Sharri na yawancuwa a bayan ƙasa. Yanzu kowane labari
ka gan shi a labarin cewa ana
cewa
ba gaskiya ba ne.
Me
yasa kake ji za a fito da irin wannan magana cewa zai janye? An ga wani abubuwa ne, wani take-take ko wani lamari ya
faru?
Firgita ce ta yan adawa masu adawa da ku.
Kuma firgici na sa a yi abin da ke saɓawa hankali, saboda wannan magana ta saɓawa hankali. Idan mai faɗa bai tunani ba, mai saurare kan tunani. Ni kaina an mun irin wa'annan da ɗan dama.
To.
Sharri a siyasa. Ai, a kowanne ma suka ce wajen ce ba na so.
Wannan ƙamin na zama mataimakin shugaban ƙasa.
Wai na ce ba na so a kira ni musulmi.
Kai.
Wallahi. Kuma wato sun san hukuncin yin haka mugunta ne kawai aka zauna, kuma wai ba na so a kira ni ɗan Arewa. Sun mance da irin yadda ba wai alfahari mutum ke da shi ba, inda tsakanin ni da su za a duba wa kewa addini yaƙi, ina gaba da su nesa ba kusa ba, kamar ce da ibada tunda Allah kaɗai ya fi mu sanin wannan. Bankin rayin musulunci, Allah ya raba za ta kafa a Najeriya ne na yi musulmi. Bayan duk ƙoƙarin da ake kafin an yi magana ta kafe, sai shekara ta 2005 da ne ƙudurin da Najeriya ta cika kuɗin shiga wannan bankin. Kuma bankin rayin musulunci sun taka rawan gani sosai a tattalin arzikin Najeriya, alal misali sayan hannun jari a Jaiz Bank, taimaka wa bankin mara ruwa, ba a karɓar ruwa a kai. Wannan kuma yi hanyar da wasu sabbin bankuna sun kara buga. Ƙoƙarin da na yi na kuna fara yi a kan a samu hutu farkon shekarar musulmi, duk da ba ta kafu ba, amma na yunkura a ce masallacin da na gina aƙalla. Amma yau mun waye gari saboda siyasa, sai mutum yanzu ya ƙulla maka irin sharrin da bai gani ba bai ji ba.
To masu saurare, sai a bi mu a shirye-shiryenmu na gaba don jin ci gaban wannan hira da Ali Mustapha Sokutoyi da Senata Baba Ahmed. Kar a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 17 da kuma 25 da kuma dai 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya jin mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. baya ga haka a kodayaushe kuma ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com kuma sashen hausa.com don jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da zan za ku da gefe Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba.
A ƙasa da hukuma.
Kwadayi ke ta da wulakanci, kike sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Motocin Najeriya suna wucewa da kaya faduwa suke. Yanzu haka shekaran jiya mota wajen biyu ta faɗi wurin nan. Ma bu sashi aiki ba mu dai su share mana hanyar su dan mana ciko an da motocin mu za su ringa wucewa da daɗi.
To Allah ka ranar radda za a yi aikin na idan mu ya gwada mu kuma ya bayar ran mu wanda zasu gani sun gani mu dai da wuya an mun gani. Kullun ci ake za a yi ba yi ba ake.
Gaskiya ga hanya horincin mu ɗaya ne mu umba mun ga an hanya ba gaskiya har yanzu mun bin mu cikin horin ciki saboda Allah nabi su zo su kawo motoci a kakan aiki ya haya ilga ake yi wannan kuma masu awo suna zauwa yawan gasu zo su auna wanga su zo su auna a ce za a yi ba yi ba mun ga ake kawai in ba yi ba kai dai kawai muna dai a da Allah dai ya tilasta gwamnati ta samu a zo a mu aikin ga.
Mun kunta a jiya su duba su gani wannan abin kuyali a gudu yanzu bakin da ka fito daga Aljeri in ka shigo Nijeriya ka samu matsala hanya kenan haka ba ta in daga Nijeriya ka shigo ka fito. Kashi goyi da ka samu matsala hanya kenan haka farsala wannan abun kunya ne.
Yau za mu ci gaba da bibiyar inda aka kwana dangane da makomar aikin babbar hanyar nan ta da magaran zuwa cibiyar haƙo albarkatun mai a yankin arewacin jamhuriyar Niger wanda ke salwanta rayukan mutane da lalata dukiyar dimbin jama'a a dakaci.
Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san kanci mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara. Hada gulu matsakani kan akara ko ohwa gama ko wasan dara Allah 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 hada kan mu afirka mu soyuna.
Masu ware a jerin wasu daga cikin shirye-shiryen mu da suka gabata mun kawo muku korafe-korafe da ƴan kasuwa da masu motocin sufuri da dalibai da sauran al'umma ke yi musamman daliban jami'ar Andre Salifu ta birnin Damagaram dangane da yadda babbar hanyar birnin Damagaram din ke salwanta rayukan masu amfani da ita wadda ta wuce ta bakin jami'ar ta kuma zarce har kamfanin Sorab wadda ke aikin haƙo albarkatun mai a yankin arewacin jamhuriyar Niger. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Damagaram Tamar Abari da ke yi wa wannan fili jagora wajen bin diddigin wannan batu ta ce ga alama kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu ga manufar wannan fili na ƴan ƙasa da hukuma da ganin cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun yi abin da ya dace ga buƙatu da haƙoƙin al'ummar da suke shugabanta.
Magana dai sun ce Allah ya yi wai aure da maras kwabo matsalar hanyar nan da ɗaliban jami'ar Andre Salifu ta nan da Magaran da kuma wasu ma daga cikin al'ummar ta da Magaran ke ta kokawa a kanta ana iya cewa ta zo ƙarshe biyo bayan zuwan kamfanin da ke da kwangilar yin wannan ayyuka wato Sojiya Satom ta fara kawo kayayyakinta tana girkewa. Kakakin kamfanin na Sojiya Satom a nan da Magaran Ahmadu Rufa'i Jahadi wanda ake ce ma Peter ya yi ƙarin haske kan fara aikin da zai dauki tsawon watanni 6.
Aikin ne za a fara tunda a yi an shirya kin san shi aiki ana ci gaba ake bukata kuma kayan aiki mutane sun yi hakuri don kuma wannan abu guda ne nake so mutane su gane safarin an sha kura an sha wahala hanya bata da kyau masu motoci an lalata ba musu tunda an yi hanya ba yi ba masu injina student tuwa dai abubuwa to muna kira da babban murya al'ummar da Magaran mai hakuri ce kuma ina kara bata hakuri busa abu ne Allah ne yake yin shi to he yanzu da na gaya miki daga baya Allah ya yi abin shi kan su direbobi kan masu hawa inji kan hannun da suke yawo a kafa har wanda yara ƴan makaranta don ka a rage hatsari a kiyaye don ka hawo abin hawa ka ce za ka yi gudu a'a ka tsaya ka bi a hankali inda aka bude maka hanya ka bi ka bi kar ka zo ka tada rigima inda aka rige ka ce sai ka bi aksu akci ma mutum ya tattare kaya yi wurin wannan babba ya sha kaya aiki kin san aiki yanda yake da manyan motoci su kuma ba su harafi su ma kin ga akwai hatsari to wannan abun shine muke so a kiyaye.
Su kuma daliban jami'ar ta Andre Salifu ta da Magaran da suka sha gwagwarmaya kan wannan matsalar a ta bakin Ismail Ilu magatakarda na kungiyar ta daliban na jami'ar ta da Magaran cewa yayi sun fi kowa farin ciki da wannan labari
lalle wato wannan albashiri ya mummu dadi sosai. sosai kuma mun ji daɗi matuƙa ganin an kaddamar da wannan ayyuka wanda kun sani mun jima muna fafutuka mun jima muna fama domin ganin cewa an sabunta ita wannan hanya mai kai ka jami'ar da magarab da amma an ba mu albishirin cewa an samu kudaden da ya kamata a ce an sabunta wannan hanya duk wasu matakai da ya kamata a dauka a bisa kan fannin wato bariki wato abin da ya shafi administration wasu takardu da ya kamata a cika wasu takardu da ya kamata a ba shi kamfanin da zai ayyukan da ma wasu takardun da shi kamfanin ya kamata ya cika domin ba su hukumomi duka an kammalar da komi da komi tun an ba mu wannan albashir wanda kuma idan kuna tuni ko da bayan taron gangaminmu na ƙarshe wanda muka yi a cikin jami'a mun ƙara bayyana ma abokanmu cewa muna ashirye muna jira mu gani tabbacin wato shi wannan albashir wanda su hukumomi na garin da magarin da ma kasa gabaki ɗaya suka bamu wanda kuma a yau lalle wato mun ga zahiri da mu aka je aka kaddamar da wannan ayyuka tare da ministan ayyukan irin wannan ayyuka na sabunta garuruwa wato ministry da ke faman gado sabu maktar mun san ba gwamnatin Niger ba ce ta zuba wayannan kudade domin sabunta wannan hanya lalle wato hukumomi ne lalle suke gama abin amma kasashen ketare ne aka ji aka samu wayannan kudade wanda aka zo yanzu aka zuba wanda kuma wannan kamfani wanda muka sani na Sojiya Satom shine zai gudanar da wannan ayyuka wato tsawon mu'adi na watanni guda shida
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina
a suma dai al'ummar gari sun ce
sunana Siraju Bashir wallahi wannan satam ta zo ta koma bunmu da iyaka kullun sai a ce mu tattare kaya kuma washe gari kwana biyu uku ne muga kawai sun doke kaya mun gaji kura ta ishe mu yanzu haka inda kin yi gaba a cikin satin da mota hudu yanzu ma an kiraye mu je mu tada wata mota kullun mota sai ta hwa a ce mu tattare kaya iko yazo mu tattare in an kombi muga satam ta doke kaya auna ake ba aikin wannan bu ban ranar aikin wannan yanzu masu ta mutaka kakaya ta aje an yi ruwa kuma san ba a yi aikin ko ba a yi ba na to gudunmuwa ba a fara ba wata irin gudunmuwa zan ba da gudunmuwa a ce mu tattare ana samu wahala in mun tattaran kuma ko abin gobe ma yayi mu gani sun doke kayan sun tayi to Allah ka ranar radda za a yi aikin na idan mai gwada mu kuma ya bayan ran mu wanda zasu gani sun gani mu dai da wuya in mun gani
sunana Umaru Karani gaskiya ga hanya horin cikin mu dai ne mu in ba mun ga an hanya ba gaskiya har yanzu mu bin mu cikin horin ciki saboda Allah nabi su zo su kawo motoci a kakan aiki yaya ilga ake yi wannan muna dai adda Allah dai ya tilla ta gwamnati ta samu a zo a mu aikin ga saboda mu muna hanya kuma kullum muna ga mota tana waduwa muna zuwa muna wahala muna tada mota wajen
in suna Musa Sani kullum Allah mun kunta a jiya su duba su gani wannan abun kuya ne a gurin su yanzu bakin da ka fito daga Algeria in ka shigo Niger ka samu matsalar hanya kenan haka barka in daga Nigeria ka shigo fito ka shigo Niger ka samu matsalar hanya kenan haka barka wannan abun kuya ne mu fita a faka suke ba su duba su kashe makwatan su yadda suke
ai gashi Satom ta zo ta kawo kayan ta
wannan dan sun zo an yi ba ɗaya ba biyu ba so nawa na wannan awo a yi a ƙari har wani lokaci a dawo a sake aunawa ba aikin suke ba mun dai fatan mu da muke wannan da suka zo to Ubangiji Allah ya sa su yi da gaske eh Allah ba su ikon yi
sunana mamman kallon Satom ta zo ta ce nan da wata shida za ta ƙare aiki wannan hanya kamata a ce a surplus ma daga gaugawa ita ce babban hanya ita ce arzikin Nijar gaba ɗaya kenan kamata ma a ce a surplus wannan hanya wanda suke fasa arziki a ce an yi ta a wuce wannan wurin yau shekara uku ko shekara hudu wannan wurin haka muke da mana wannan
assalamu alaikum ni ne magaji Garba inge direbobi namu na manyan motoci bisa wannan hanya motocinmu da muke lodawa daga Soraz mu zo gari wasu motocin haduwa suke ga motocin Najeriya suna wucewa da kaya haduwa suke yanzu haka shekaran jiya mota wajen bi ta faɗi wurin nan
ma bu sashi aiki ba mu dai su share mana hanyar su dan mana ciko inda motocin mu za su ringa wuce da dadi.
Yanzu haka dai tuni daga cikin wasu daga ma'aikatan naso jiya satom suka fara gyara da kuma sanya pipe na ruwa kafin su fara aikin na hanya.
Shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman tamar abari Mahmud Ibrahim Kuri daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu.
To gaida Mahmud, yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer, wacce ta ruwaito cewa tsohon shugaban kasar Niger ya fara hutunsa na ƙarshen shekara a ƙauyensa na haihuwa, wato ɗan daji da ke jihar Tawa. Jaridar ta ce wani abin da ke ɗaure kai a game da hutunan na Isuhu Muhammadu shine cikin yanayin da aka tarbe shi a yankin Adar da irin abubuwan da suka wakana na fayyace a fili ƙarar cewa bai dangana da al'amuran mulkin ƙasa ba. Hasalima alama ce da ke nunin wa'adin mulki na uku ne Isuhu ke gudanarwa a kaikaice. Jaridar Le Sahel ta ce hukumomin Niger sun kaddamar da ayyukan fadakarwa akan mahimmancin gudunmuwar jama'a a wannan lokaci na fama da matsalolin tsaro. Jaridar ta ce wannan yasa ministan cikin gida Hamma Sula Adamu ya gudanar da rangadi a ƙauyuka da dama na jihar Doso daga ranar 25 zuwa 27 ga watan Agusta domin jan hankula a game da nauyin da ya rataya a wuyan jama'a wajen tunkarar barazanar tsaron da ake fuskanta a yau. A bisa la'akari da yanayin da ake ciki a wasu sassan ƙasa sakamakon taɓarɓarewar al'amura a ƙasashe makwabta. Jaridar Air Info na cewa ƙungiyoyin fararen hular yankin arewacin Niger sun bayyana rashin gamsuwa da abin da suka kira rashin adalcin da ake gwadawa matasan jihar Agadez a tsarin ɗaukan ma'aikatan kamfanin ƙasar Canada Global Atomic mai shirin soma ayyukan haƙar ƙarfen uranium a mahaƙar Tagaza. Yare ta ce waɗannan ƙungiyoyi sun buƙaci gwamnatin Niger da kamfanin na Global Atomic su yi cikakken bayani dangane da abubuwan da suka tsayar a yarjejeniyar da suka cimma. Sannan ya zama dole su ɗauki matakin rigakafin illolin da ke tattare da ayyukan haƙar uranium ta yadda za a kaucewa gurɓacewar muhalli. Mu ƙarƙare da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta bayyana cewa an shiga kakar canza sheƙa daga wannan jam'iyya zuwa waccan. Lamarin da ke gwada yanayin tsamar da ake ciki a mafi yawancin jam'iyyun siyasar Niger. Jaridar ta ce rashin shugabanci na gari da rashin adalcin shugabannin jam'iyyun siyasa da saba magana da kuma wani zubi gajan haƙuri na daga cikin matsalolin da suka rikita jam'iyyun siyasa a yau a wannan ƙasa. Ana ta rigirigan shiga jam'iyyu masu mulki, matsalar da hatta jam'iyyu masu linjayen ma ba su tsira daga gare ta ba, inda suke yi wa junansu ƙwacen magoya baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
Ukraine ta faɗi jiya Litinin cewa ta kaddamar da wasu hare-haren mayar da martani domin ƙoƙarin sake ƙwato yankunan kudancin ƙasar da Rasha ta ƙwace a farkon makonnin watanni shida da ta shafe tana mamayewa. A yau mun fara kai munanan hare-hare ta bangarori daban-daban ciki har da yankin Kherson. Kafar ya labaran ƙasar Ukraine Softline ta nakalto mai magana da yawun rundunar sojan ƙasar Natalia Himanuk na cewa Rasha ta kasa kwace kibabban birnin da ke arewacin Ukraine a farkon harin da ta kai, amma ta karɓe ikon wani yanki da ke kudu da gabar tekun Bahar Maliya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya Litinin cewa 'yan ƙasar Afghanistan miliyan shida ne ke gab da faɗawa cikin yunwa, sannan kuma an samu ƙarancin kuɗaɗen ayyukan jin ƙai. Rikicin Afghanistan matsala ce ta bil'adama, matsalar tattalin arziki ce, matsalar yanayi ce, matsalar yunwa ce, kuma matsalar kuɗi ce.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Salamun Abu wanda shi kuma ya haɗa ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu Stanley, ni Ibrahim Kaɗama Sigarba ke cewa sai anjima. Wassalam.